أو الأولى من صفاته الأمانة أن يكون أمين. الصفة الثانية لمن يحب أن يكون أميرا لكم أو أميرا عليكم العدل في رعيته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الأمر الثالث إقامة الصلاة في الجمع والجماعة. الأمر الرابع إيتاء الزكاة لأغنياء منهم. الأمر الخامس الأمر بالمعروف. الأمر السادس النهي عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر السابع استعمال المشورة عند العلماء والعقلاء وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأمر الثامن أن يكون عنده رأي حاسم. فإذا عزمت فتوكل على الله. الأمر التاسع أن يكون عنده عقل سليم والصحة والعافية في البدن والعقل. الأمر العاشر أن يكثر البطانة الصالحة تذكره إذا نسي وأعانه إذا عجز. عباد الله يا عبد الله اعلم أن عقلك أمانة وصحتك أمانة وفراغك أمانة وأمنك أمانة وعقلك أمانة فذهابك ورجوئك أمانة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله والله عباد الله حياتك كلها أمانة وأنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومن وصايا لقمان الحكيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في سكر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان. فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. Dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai. Muna shaidawa tare da ku cewa shi Allah ya cancanci a bauta masa. Bashi da abokin tarayya a cikin mutane ko mala'iku ko dukkan wani abin da ya halitta shi kadai ne fi mulkihi wa zati wa sifati wa af'ali. Muna sake shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babba dan Abdullahi farin jakada bawan sa ne kuma jakada ne zuwa ga duniya gabaɗaya. Ya zo da alqur'ani game da addinin musulunci gabaɗaya. Ya zo da alkhairin da babu kamar sa wanda ya bi shi ya sira wanda kuma ya saba masa ya halaka. Siran Allah da aminci su tabbata gare shi da shi da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Bayan nan ya ɗan uwa na cikin addinin Allah fuskoki masu albarka masu annashuwa wanda muke zatawa kanmu kasancewa ƙarƙashin rahmar Allah a gobe alƙiyama. Mu sani cewa babu wani zance mafi gaskiya fiye da alƙur'ani mai girma. Babu wata shari'a da ta kai shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Babu wani shari fiye da abin da aka kaga aka sahi cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a. Dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomasa zuwa ga gidan wuta. Allah ta'ala ya tsare mu. Bayan nan ya ɗan uwa na cikin addini ya ƴan uwana masallata wanda muka hadu cikin kalmar shahada muka hadu karkashin tutar musulunci muka hadu karkashin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muka hadu bisa koyarwan alqur'ani muka yadda mu ƴan uwan juna ne muka yadda duk ɗaya daga cikin mu mudubi ne ga dan uwansa iya nuna masa abin da zai amfane shi kuma iya nuna masa abin da zai cutar da shi to mu sani lallai babu shakka al'amarin shugabanci al'amari ne mai girman gaske hatta a gun Allah subhanahu wataala al'amarin shugabanci iya da girma al'amarin ba na wasa bane a matsayin mu na musulmi mun yadda da wannan sam'an wa ta'atan mun yadda qur'ani ya tabbatar mana da shugabanci rayuwar manzon Allah gaba dayanta ta nuna mana yadda ake tsara shugabanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ba shi ɗaya daga cikin arkanul islam shine tsaida sallah biyar a mabambantan lokutanta akan kowane musulmi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara cewa dukkan sallah za ku tura ɗaya ya zama jagoranku ya zama shugabanku bayan wannan sai aka tattara duk juma'a lokaci irin wannan a tattara masallatai da yawa ko mutanen ungoyi da yawa su zo su dunkule a gu daya su yadda da jagorancin mutum ɗaya jagorance su yi musu sallah hatta rukuni na biyar a musulunci aikin haji duk duniya in ta hadu manzon Allah ya nada ya tabbatar da shar'antar akwai limami kwaya ɗaya da zai jagoranci arfa wanda ya ce al arfa al haji wal arfa ita tsayuwar haji ma ita ce arfa gaba daya to kun ga wannan yana koya mana kan cewa mu muka san shugabanci a matsayin mu na musulmai mu muka san darajar jagoranci kuma mu ne bai kamata mu wasa da jagoranci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ko mutum biyu ne za su yi tafiya mutum daya ya zama shugaban mutum daya ko gida ne akwai shugaban gidan gaba daya ko matanka ne na aure fiye da biyu uku akwai ɗaya jagora akwai ɗaya shugaba wannan duk haka musulunci ce musulunci bai yadda a zama a tace barkatai ba bai yadda a tafi ba tsari ba bai yadda a tafi ba shugabanci ba musulunci yakar wannan yake yi saboda haka muna dab awoyi ne ya rage mana akan yanda kasar ta tsara yanda muka tsinci kanmu a kasar za a yi abin da shine zai tabbatar da jagorancin mu daga yau har zuwa shekara huɗu wannan al'amari ne wanda duk mai hankali duk wanda yake gane manufofin shugabanci a musulunci ba zai dauke shi da wasa ba ba al'amari bane na kasakaci ba al'amari bane na wasa al'amari ne da ya kamata mu sashi a ƙarƙashin zuciyarmu muna kwana da shi muna tashi da shi muna kuma gamawa gami da dokon Allah subhanahu wataala akan ya datar da mu ya kai mu zuwa ga al'amarin da yake shine dacacce a gunsa kuma shine alkhairi a gare mu mu sani ya ƴan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala da ya tashi bayyana mutane bakwai da zai fara inwantarwa a inwan al'arjinsa a gobe alkiyama daga cikin bakwai din na farko sai ce al-imamul adil shugaba mai adalci sai ce shugaba mai adalci shine farkon wanda za a fara inwantarwa a inwan al'arshin Allah a gobe alkiyama kun ga ashe har abun Allah al'amarin shugabanci al'amari ne mai girma kuma al'amari ne mai dumbin alkhairi kuma al'amari ne mai dumbin hadari mu yi kokari mu gane wannan mu yi wa kanmu qiyamul layli wannan har bayan Allah mu sani wajibi ne akan al'umma musamman a irin wannan kwanuka wanda ake ce musu ayyamul fitan kwanuka wanda suka hadu da fitintunu kwanuka wanda mai imani iya kokarin gudu da imaninsa a wannan kwanukan a wannan lokacin mu tsawaita tunani ya ƴan uwa mu tsawaita bincike da bin kokofi da diddigi mu dinga shawarwari da ma'abota hankali waɗanda muka ba su amanar jagorancin rayuwarmu domin mu datar da rayuwarmu akan wannan al'amari al'amarin shugabanci al'amari ne mai girma ƴan uwa dukkan wanda ka dau hannunka ka dangwala masa ƙuri'a akan kana so yi shugabance ka to ka sani ka kwana da sanin cewa ka sallama masa wilayar ka gaba ɗaya kamar ka sanya igiya a wuyarka ka dau wannan igiyar ka danka a hannunsa duk inda yake so ya jaka ya kai ka ka aminta da shi wannan shine tsarin inda baka gane wannan ba to al'amarin hakiki haka yake a kundin tsarin kasa hatta a musulunci duk wanda kai da jagoran ka ne to ka sallama wilaya ka gare shi gaba daya bayan wannan ka sani dukkan iyalanka ƴaƴanka mahaifanka da sau gajiya ƴan uwanka duk wanda yake karkashin ka to ka daura ga masa ka danka akan wanda ka dangula wa ƙuri'a ƴan uwanka a gari da ƙauyuka ka dau amanar su ka danka a wanda ka dangula wa ƙuri'a babban al'amari hatta al'amarin addininka wanda shine gaba da komai a gare mu ba mu ki mu rasa rayuwar mu akan sa ba to hatta ragamar addini duk wanda ka dangula wa ƙuri'a ka daura ga mar addini ka danka masa zai ishe ku isharar kowa ya san wannan shekara uku baya a lokacin da annobar corona ta bayyana shugabancin kasa da shugabancin wa'ansu daga cikin jihohi shine ya dakile yace ba za a yi sallar juma'a ba duk girman malaman kasar nan sun ba da shawarar sun nusar sun karanta ayar sun karanta hadisin amma sai da suka ci mu burutsu akwai satuttuka sun kai uku zuwa huɗu a wani gun wanda ba zuwan ta rayi sallar juma'a ba ashe kun san ragamar addininmu tana ga shugabancin da muke wa kanmu hatta al'amarin sallah shine mafi girma a addini to al'amarin sallah kuma tana karkashin shugabanci shugabanci ne na ƙasa ne ko na addini to wajibi ne mu kula da wannan mu farka daga dogon baccin da wa'ansu ke yi akan sirriki abin ba su ba shi muhimmanci ba sana ganin wata kasuwa ce za a zo a ci ta wuce to duk wanda ka dangwala wa ƙuri'a daga yau din nan ko daga goben nan har zuwa shekara hudu da za su zo a gaba to dukkan al'amarin da yi na shari wallahi akwai ka san ka ci duk al'amarin kuma da yi na alkhairi wallahi da ka san ka ci ko malamai sun ce kauna ta kare akan ka dau hannunka ka dangwala wa mutum ƙuri'a kai shugabanci ka kauna ta gama karewa duk mutumin da ka masa haka to ka tabbatar da cewa ba wanda kake kauna a wannan layin fiye da shi babu shi to ka san kuma wanda za ka kaunata manzon Allah ya ce al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama dan adam iya tare da wanda yake kauna a ranar alkiyama duk wanda ka dangula masa ƙuri'a to ba ka ki gobe kiyama a tashi ku tare da kai da shi a gaban Allah ba kai nazari al'amarin ba karamin al'amari bane al'amari ne mai girman gaske ƴan uwana masu albarka mu tsawaita tunani ba al'amarin gaggawa bane kai nazari kai wa kanka da kanka kiyamul laili kar ka yadda ka bi duniya da ƴan duniya ka halaka ka halakar da al'umma duk wanda ka zaba dan duniya ko dan wata manufa daban duk sharrin da ya jajibo to duk wanda sharrin ya shafa akwai kamashin ka ciki ka san wannan wannan shine ka'idar zabe kuma shine ka'ilar dangon ƙuri'a tunda mu addini mu babu abin da ya bari bayan Allah mu sani a lokacin da Allah ta'ala ya halicci duniya sai ya sanya da izinin sa da ikon sa duniyar tana gudana kan karkashin wa'ansu jagorori guda na farko malamai a cikin al'umma na biyu shugabanni da aka nada ko aka zaba na uku mawadata daga cikin al'umma to Allah da ya halicci halittunsa kaf sai da waɗannan ɓangarori guda uku su ne za su jagoranci ragamar al'umma gaba ɗaya ko su kai su tudun mun tsira ko su kai su zuwa ga halaka ga nadama amma duk shugaba ya san akwai amanar wanda yake jagoranta a wuyansa duk malami ya sani akwai amanar wanda yake jagoranta a wuyansa hakanan duk mai dukiya ya sani akwai talakawa da Allah ya danka amana su a hannunsa wannan duk bangarorin nan suna da mas'uliyar doriya akan wanda ba su ba kira na farko ga iyaye malamai da ƴan uwa abokan da'awa ɗaliban ilimi mu sani a wannan hanyar hanyar Allah ya ce annabi ya ce wallahi akan ta jarrabawa su take kuma akanta amanar su take
akan tsiran su a gaban Allah take, akan ta halaka su a gaban Allah take. Yanda shugaba wanda zai karbo giran na al'umma na dukiya, amanar al'umma ta dukiyar su da lafiyar su da addinin su da hankalin su ke wuyansa, to kai malamin addini ka sani amanar al'umma ta addini ta nauyarka. Duk wanda ka halakar ko ka dora shi kan san zuciya, to a ranar alkiyama sai Allah ya muku hisabi da kai da shi, sai an ciro haƙƙinsa daga jikinka an bar shi. Idan baka da lada sai an ɗebi zunubansa gaba ɗaya an lafta ma. Wannan shine ka'idar addini, kuma shine ka'idar musulunci. Aya cikin suratul Ma'ida aya mai namba 8 suna cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani kunu qawwamina lillah, ku zama tsayayyu dan Allah, tsayayyu akan gaskiya, tsayayyu akan adalci, tsayayyu akan furta gaskiya koda ba za ta yi wa al'umma dadi ba, a matsayinku na wanda Allah ya amince ba ku jagoranci. Kunu qawwamina lillah shuhada bil qist, ya zamto kuna shaida abin da yake adalci. Al'adlu shine wada'u shay'un fi muhallihi, ka ajiye abu wa inda ya cancanta, wannan shine adalci. Allah kuma yake cewa kada ku yadda, kada ku yadda fushi ko gaba da kuke da wani ko an su, ku dauki tsaran karan tsangwama ku dora masa. Allah ya ce wannan ba adalci bane. Duk irin abin da ya hada ku da wani personal interest kai da shi, to in an zo magana ta adalci ko ta jagoranci ko ta mulki, wannan abin da ya hada ku da kai ke bantacce aje shi ake, wannan amana ce. Idan ka bi abin da ya hada ku da kai kai da shi, kuma ka bata shi a gun al'umma wanda su ba abin da ya hada ku da shi alkhairi, to ka sani akwai zulubi akwai kage, kuma Allah sai ya muku hisabi da kai da shi a gobe alkiyama. Ku san da wannan amana ce da ke wuyayenku. Allah ta'ala yake cewa wala yajrimannakum shi'ran qaumin ala Allah ta'dilu, kar ga ba ku fi ya hana ku yi wa mutane adalci. Ya idilu huwa aqrabu littaqwa, ku yi adalci shine abin da zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, ku ji tsoron Allah, Allah dai ainihin ba ku labari duk abin da kuka aikata. Hadisi ya inganta, manzon Allah yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dukkaninku masu kiwo ne, kuma sai Allah tambayi kowa kan kiwon da ya bashi. Malami na ciki, alƙali na ciki, shugaba na ciki, uba da uwa duk suna ciki. Bayin Allah mu sani, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama, a cikin littafinsa Ash-Shari'atu As-Siyasatu Shar'iyya, littafinsa mai suna As-Siyasatu Shar'iyya, Malam Usaymin Allah ya masa rahama yayi wa littafin sharhi, ya dau kofin littafin matanin sai masa sharhi. Daga ciki yana cewa dukkan malamin addini, dukkan mai zama a kujera ya ce Allah ya ce annabi ya ce duk mai hawa minbari na juma'a irin wannan, to ya sani cewa shi wakilin Allah ne, wakilin manzon Allah. Wannan maganar Imamu Ahmad dan Hanbal ce, maganar Sheikhul Islam ce Ibn Taymiyyah, magana ce kuma ta almajirinsa Ibn Qayyim al-Jawziyya, magana ce ta Malam Usaymin Allah ya musu rahama. Wakilin Allah ne kai, wakilin manzon Allah ne. Ka san Allah baya zalunci, manzon Allah baya zalunci. Ka san Allah ba a siyansa, manzon Allah ba a siyansa. Ka san Allah duk inda gaskiya take da adalci a nan yake. Ka san manzon Allah duk inda gaskiya take da adalci a nan yake. Suka ci gaba da cewa dukkan mai da'awa wanda al'umma suka dau amanar addinin su suka bashi, to kar komai ya hada su da shi in ba wannan layin ba. Duk layin duniya da kace an ce an ce kace, ba ita bace ta tara su a gunka, Allah da manzo su ne suka tara su a gunka, ba wani al'amarin duniya ba. Ka san da wannan. Al'amari na uku suke cewa dukkan mai da'awa amana ce a wuyansa, dukkan wanda zai yi wa'azi to ya sani ba yanda za a yi dan muna da alaka da kai na yi kokarin sako ka cikin da'awa ta ina zuga al'umma kai, haramun ne wannan. Duk kuma wanda yake yin wa'azi haramun ne ya zo ya ambata aibin wani dan shi baya son shi akan al'umma su gaba, insa haramun ne. Ka sago da ra'ayinka na karan kanka, ba aya ba, ba hadisi ba, ba ijma'in malamai ba, ra'ayinka ne wannan. A ce kuma kayi amfani da shi a minbarin juma'a ko a teburin wa'azi, wannan haramun ne. Dukkan malaman sun tabbatar da wannan haramun ne. personal interest ba yiga cikin da'awa wani abu da ya hada mu da kai bazan ziga ka na kurzanta ka gun mutane ba haramun ne duk mai da'awa ya san wannan kai wakilin Allah ne kai kuma wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu sani ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kudwa hasana shine abun koyi gare mu mai kyau domin Allah ya tabbatar da wannan to hatta shi al'amarin sa babu san kai babu kabilanci babu zuga babu kushe babu yarfe al'amari manzon Allah kabba wannan kissar wani sahabi ka duba yanda manzon Allah yake son sahabin sa yake goyen bayan sa yake tallafa masa akwai wani sahabi ana ce masa ibnu lubiya ya tura shi karbo zakka a wani gari da yaje sai ya dawo da zakka kuma ya da da wani abu a hannunsa yace wannan kuma kyauta aka bani manzon Allah a take ya hawo minbari yi kutubatul haja yace ma bani akawami me yake ga wa'ansu mutane na nada su na dora su na ba su amanar amanar da Allah ya bani amma su je su dawo su ce an ba su kaza an ba su kaza nasu a karan kansu yace me yasa in gaskiya ne ka zauna a gidan mahaifinka da mahaifiyarka a kawo mawa sai dan ka zama wakilin addini za a ma kyauta sai dan ka zama wakilin manzon Allah za a ma kyauta manzon Allah ya fatafata da wannan alheri bai da ba yace wannan kyautar da aka baka mai da ita ba baitul mal ba za ka ci haramun manzon Allah da kansa yawa sahabban sa wannan kissa ta biyu na Aisha yanda manzon Allah yake sunna na Aisha a zuciyarsa ya fada kuma al'amari ya nuna haka ne akwai lokacin da ta fasa wa Safiya bintu Huyay ɗaya daga cikin abokan zamanta ta fasa mata wani akushi manzon Allah sai da yi tsayuwar mai daka sai da na Aisha ta biya wannan akushi domin ya nuna wa mutane cewa duk san ka da mutum a matsayinka na jagora sai kai adalci akan wanda son sa ma bai kai yanda kake san wannan ba shine amanar da Allah zai tambaye ka gobe alkiyama mun sani yayin wa domin wannan abubuwa da suke gaban mu na ƴan awoyi kadan dukkan wanda muke tare da su anan mun sani akwai amanar da Allah ya hada mu da ku akan ta ita ce addinin musulunci ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata mafita ba wata manufa in ba wannan shekarun baya da yawa ba ku san mu ba da yawa ba mu san ku ba ba kasuwa bace ta hada mu ba tutar siyasa bace ta hada mu ba wani al'amarin duniya bane ya hada mu abin da ya hada mu da ku har kuka yarda da mu kuke mana zaton alkhairi Allah da manzansa ne ba wani abu bayan wannan ba komai muke ba ku ba ba komai kuke ba mu ba amma kowa iya san kowa kowa iya yi wa dan uwansa fatan alkhairi to wannan shine rayuwar musulunci irin wannan rayuwar manzon Allah da zai sabai suka yi irin wannan rayuwar magabata na kwarai suka yi tunda mun yadda akwai wannan amanar ba wani abu da ya hada mu in ba ita ba to kuma wajibi ne mu da Allah ya kaddara mana leke leke cikin addini da abinda malamai suke faɗa musamman munasabat irin wannan to wajibi ne mu leko mu faɗa muku amanar da muka gano domin mu gudu tare mu tsira tare wannan shine taken wannan kutubar mu gudu tare mu tsira tare ba ma fatan mu masu fatar mu gamu aljanna mu waiwaye mu ga baku ba wannan muke fata ba in uridu illa al-islah maslahat yanda muke so mu tsira wallahi haka muke so kowa ya tsira anan go ba wata mata ba in ba wannan ba to duk abin da ya zama alkhairi zamu yi wa kanmu to amana ce sai mu faɗa muku idan ba mu faɗa muku ba akwai amanar da Allah zai tambaye mu akan ta gobe alkiyama mun san da wannan muke kwana da wannan muke tashi mu sani ya ayyuka na masu albarka wajibi ne mu nusar da al'umma bisa abin da Qur'ani ya nusar bisa abin da sunnar manzon Allah ta nusar bisa abin da malaman addini suka nusar game da tsarin shugabancin da zai kaitu da musira game da shugaban da ake so ya suffantu da wa'ansu suffofi wanda in kai wannan duba da wannan kai to kai ka sauke nauyinka da Allah ya dora maka in yayi fa ni'ima in bai yi ba ga madogararka a gaban Allah suffofi ne akalla na takaita su kai guda goma duk shugaban da zaka dangwala wa ƙuri'a idonka tunaninka kunnanka ya jiye ma ɗaya daga cikin waɗannan ka sani cewa al'amarin dangwala al'amari mai haɗari duk wanda ka dangwala wa sai ubangiji ya tsaye da kai dan mai kalaje shi kuɗi aka baka alƙawari aka yi ma mai aka yi ma kujerar kaza aka baka a'a kai ne dan kokarin kawo maslaha ga al'umma da addini wannan shine manufa mai kyau da zaka nemi tsira a gaban tagoban a gaban Allah ta'ala. Abu na daya wajibi ne ga wanda zai dangwalawa shugaba ƙuri'a ya tabbatar da amanar shugaba. Amana ita ce first, tunda Allah yana cewa inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Annabi Yusuf alayhi salam yake cewa mafi alkhairin shugaba, ko kuma Annabi Musa alayhi salam da kissarsa da Sheikh Madin yake cewa mafi girman wanda za a bawa amana shine al-qawiyul amin, mai ƙarfi sannan kuma mai amana, mai ƙarfi sannan mai amana. Wannan siffa ce ta farko da kowa zai sa idan sai duba daga cikin wanda aka fuzato. Allah ya san gobe abin da za ta yi, amma dukkan mu nan da kasar ma gaba daya, to wannan takara tana tsakanin mutum biyu ne kawai. Shauran biyun a galibiya zatar rakiya ake musu kawai, ko nuna kansu ko wani abu daban, amma takarar mafi zafi tana karkashin mutane guda biyu. Kai wa kanka qiyamul layli, ka so ka tsira a gaban Allah a gobe alkiyama, ka tabbatar da kan cewa kai amfani da nassi ko madogara mai karfi kafin ka dangwala wannan takara ƙuri'a a rayuwarka. Duk abin da za a baka zai kare, duk alƙawarin da za a ma zai kare, ita kanta duniyar kullu man alaiha fan, amma madogararka a gaban Allah ita za ta tsirata da kai. Amana ita ce al'amarin farko, al'amari na biyu adalci. Allah ya taimake mu duk waɗannan ƴan takarar wanda suke gaba-gaba su biyun nan. Ɗaya yayi mataimakin shugaban ƙasa a ƙasar nan shekara takwas, ɗaya yayi gwamna a jihar shekara takwas. Kowanne iya da tarihi, kowanne ya yi wani abu, kowanne kuma ya kasa wani abu, lokaci bai kware ba. Al'amari ne mai girma, ka yi nazari, ka yi tambaya, ka yi bincike a tsawon shekara takwas-takwas ɗin da nasu, wani alkhairi kowanne ya haifar, kowanne ɗaya wani shari ya haifar. Ba ruwanka da kallon wani abu, ko tutar jam'iyya, ko ƙabila, ko yare, ba ruwanka da wannan. Me zaka duba? Wane ne yayi abin a zo a yaba bisa adalci, kuma bisa realitin abin da ya faru? Wane ne a cikin biyun nan tarihinsa ya tike da alkhairi? Waye cikin biyun nan tarihinsa ya tike da shari? Kowa alƙalin kansa ne. Kai nazari akan wannan, duk wanda bincikenka ya baka, ka dogara ga wannan madogara, ba laifi bane ka je ka samu ƙuri'a. Kana da abin da za ka kare kanka a gaban Allah a gobe alkiyama. Allah ta'ala yana cewa inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah ya umarce ku mai da amanoni zuwa ga masu ita, sannan kuma in za ku yi wa mutane shugabanci kuma su shugabanci da adalci. Abu na uku, sallah. Daga siffar da Allah ya gidanya ka zabi shugaba dan ita, to ka zabi shugaba mai tsaye da sallah a cikin jami'i da jama'a. Wannan siffa ce dan duk musulmin da yake tsaye da sallah lokaci biyar, to ana mai zaton alkhairi. Akwai sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Malik bin Tayha, Allah ya kare yadda da shi, wata rana yazo ya koka wa manzon Allah iya son a bashi bawa wanda zai taimake shi wajen aikace aikace, ko manzon Allah ne ma bai yi war haka, ya masa alƙawari yace idan an samu bayi an ji yaki an dawo ka zo zan baka ɗaya daga cikin su ya taya ka yi. Wata rana an dawo daga yaki an samu bayi, sai Malik bin Tayha ne zai yi wa manzon Allah tuni, yace eh kwarai da gaske na ma alƙawari, amma ga wasu bayi can guda biyu ka je ka kama ɗaya ka tafi da shi. Yace a manzon Allah zaban mu ba ni da zabi shi na kai Rasulullah. Sai manzon Allah ya ce zabo wancin, ya nuna mai wanda daga cikin miji zabo shi ka tafi da shi. Da ya taho da shi har za su tafi, sai yake to abin da yasa na ce ka kama shi ku tafi, inni ra'aituhu yusalli, manzon Allah ce ni na gashi ya sallah, yasa nake maki kyawun zato. To ashe duk shugaban da zaka zaba ka tabbatar da cewa ka samu shaida ko ka samu wani ilimi akan ya yake gudanar da addini, ya yake gudanar da sallah, ina ne masallacinsa, a wani masallaci yake liman yake jami'i, waye limaminsa, me alakarsa da addini? Wannan wajibi ne, kai nazari akan wannan. Abu na uku, abu na hudu kan ita uzaka. Duk shugaban da Allah ya yi wa dukiya, to ana so al'umma su shiri shi mai ba da zakka. In kai ne a jiharka, to a tabbatar duk jihar tattalakan jihar ya san kana zakka, ko da ba ta je musu ba. In a ƙasa ne, al'ummar musulmi kaso mafi yawa su gane cewa wane wanda Allah ya bashi kaza iya zakka, domin daga cikin dukiyar zakkarsa an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, ko da ba ta zo hannunka ba. wannan abun dubawa ne qur'ani yace a tsiku zabu masu bada zakka abu na biyar qur'ani yake cewa ku zabi masu al'amru bil ma'ruf umari da kyakkyawa umari da kyakkyawa da'awa suna da hannu a ciki sulhu suna da hannu a ciki zaman lafiyar al'umma suna da hannu a ciki tarbiyar matasa suna da hannu a ciki kai studin mun tsira suna da hannu a ciki harkar marayu harkar miskinai suna da hannu a ciki shine al'amru bil ma'ruf duk wanda a tarihin sa akwai wannan to kana da dalili har gaban Allah idan ka zabe shi tunda Allah ya ce wa amaru bil ma'ruf daga cikin siffarsa umari da kyakkyawa kyakkyawa abu ne mai fadi kofa ce mai fadin gaske suna umari da kyakkyawa ta kowane janibi ku duba tarihin su duka shekara 8 wane shekara 8 wane wani alkhairi ya dasa wani sharri ya binne wani sharri ya dasa wani alkhairi ya binne kowa ya duba wannan amana ce wallahi mu akan wannan miki yasa kuma zamu ce ku yi wannan ba abin da ya hada mu da ku ba gaskiya ba ba abin da za ku muke nema a gon ku mana ba abin da kuke nema a gon mu ku ke dai gaskiya ce ta hada mu wanda muke fatan mu tashi a gaban ta a gaban Allah gobe alkiyama abu na shida annahi anil munkar shugabanni su zama to masu hali da mummuna ba masu daurewa dabanci ko kala da gindi ba ba masu tayar yan ta'adda a cikin al'umma ba ba masu kashe al'umma akan kabilanci ba duk wannan ba su fa shugaba ba ce masu kokarin hana mummuna duk inda mummuna yake a ce akwai fadar shugaba akan adakile wannan mummuna amma ba wanda zai jagoranci abin da kansa ba duk wanda a tarihin sa akwai jagoranci kan ta'addanci to amana ce ka kiwaye wa zaben sa ba alkhairi bane ba ba alkhairi bane ku duba waye mai tarihin ta'addanci waye mai tarihin alkhairi Allah ta'ala yana cewa alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahawu 'anil munkar wallahi yaqibatul umur Allah ya ce su ne shugabanni har in mun ba su dama na jagoranta al'umma farko za su tsaya da sallah za su bada zakka za su yi umari da kyakkyawa za su yi hani ga mummuna sai Allah ya ce wallahi yaqibatul umur dukkan al'amuran karshen su iya ga Allah subhanahu wataala abu na bakwai shugaba mai daukar shawara manzon Allah ya fi kowa hankali ya fi kowa basira amma Allah ya ce yi shawara da sahabansa fa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr kai shawara da su daga cikin siffar shugaba sai kun tabbatar da iya ji shawarar ma'abota hankalin al'ummarsa da malaman addinin al'ummarsa sai ya karbi shawarar su koda bata dace da sarransa ba hatta malami akadari yake faɗa game da liman da yake jagorancin sallah yake cewa idan liman iya da yakini bai yi rafkanuwa ba kuma ya ji tasbihi yayi yawa a masallacin wani ya ce subhanallah wani ya ce subhanallah wani ya ce subhanallah amma shi ya san ba abin da yayi sai malami ya ce ya dawo ya bi su wannan shine kaidar jagoranci masu cewa subhanallah daya biyu uku hudu ka ji su da yawa to ka sauko daga naka ra'ayin ka bi nasu domin biyu tafi daya uku tafi biyu ra'ayin ka sauka a ji shi haka malami ya kadare fara ballanta na kuma jagoranci na al'umma dole shugaba ya dau shawara malamai suna nan na Allah da annabi ma'abota ra'ayi ga al'umma suna nan wanda kowa iya musu shedar ba duniya bace a gaban su to duk abin da suka ce to wajibin shugaba ne waiwaye ya kalle shi ya nemi taimakon Allah wajen zartar da shi shawara aiwatar da ita a shugabanci wajibi ne wajibi ne daga cikin wajiban zaben shugaba a abu na Allah ya ce wa amru mushura bainahum wa mimma razaqnahum yufiqun fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawir fil amr fa iza azamta fatawakkal Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah iya sa masu dogaro gare shi in yansurkum Allah fala ghaliba lakum har in Allah ya taimake ku ya ba ku nasara ba mai cin nasara akan ku Allah ka ba mu nasara ya rabbal alamin abu na takwas an yakuna indahu ra'ayun hasib shugaba daga cikin dalilin zabarsa sai ya zama to iya da ra'ayi mai kwari kar ya zama imma kowa zai iya jibe shi har in an yi shawara an zartar to karka dawo baya wannan siffar shugaba ce duk abin da za a yi an tattauna a to a din kar an tattauna kuma an ce ai a dawo bai a yi ko a daura ayin wadansu a daukan nau'ansu ko wani bangare a bar wani bangare wannan bai cancanta jagoranci al'umma ba ya zama to mai ra'ayi ne mai kwari wanda in an yi gaba a dawo baya wannan shine sharadi na 8 kamar yadda malami suke fada ra'ayi sha sharadi na 9 an yi kore indahu aqlus salim ya zama to shugaba iya da hankali lafiye kar ku dau mahaukaci ya zama shugaba kar ku dau wanda tarihin sa akwai maye akwai buguwa ku ji shine shugaba idan ka dangula masa ka aikata haram ba abin da zaka fada Allah ya yi da kai a gobar kiyama domin an fada ma bisa nassin alqurani da hadisi an fita an cire igi a wuyanka duk wanda ka san a tarihin sa akwai maye akwai tambele to ba kai ba daukan amanar addinin ka ba shi domin shi kansa ma bai san waye shi ba abu na 10 a malami suke cewa dole shugaba a cikin sharadin sa sai ya bi abokan shawara mutane kin abokan shawara mutane kin wanda za su tuna masa idan ya manta za su taimake idan ya gaza abu na kusan karshe game da masu zabe wanda muka fiyawa duk mu ne ga mu anan to mu sani cewa ya bawan Allah musulmi mai san tsira a gaban Allah ka sani hankalinka amana ne Allah ya ma hankali yazo na mahaukaci a jeji yake kwana a kwata yake kwana a kasuwa yake kwana sai kuma Allah ya ma kima ya ma hankali kana da gida kana da daki kana da inda kake fakewa ka karewa kanka mutunci to ka san ba a banza Allah ya ma wannan hankali sai hatuka amana lafiyar ka kaje ka dawo ka dau hannun ma ka dangwala amana ce wani iya can sama da shekara iya gadan asibiti a kunce wani iya can shekara bi ma bai ga waje da idan sa ba ka sani kai kuma Allah ya baka lafiya zaka iya fita ka dawo kai magana ka je ka dawo kai duk abin da kake so to ka sani ba a banza Allah ya baka wannan ba amana ce ka sani cewa damar ka da Allah ya baka yanzu zuwa gidan yara ya daure wani shari ne wani kazafi ne wani shekara 10 a daure bai ga waje ba to kai Allah ya baka dama ka je gidanka ka je masallaci ka je kasuwa ka je ina ne to zuwan ka da dawar ka sani amana ce kar ka ci amanar wannan ka sani zaman lafiyar da Allah ya baka har ma kake kokarin ka je ka zabi wani ka sani zaman lafiyar amana ce inda Allah bai so ba akwai kasa hin da rigima ake ta yi a ce ai zaben ma ba zai yi ba domin tsaba tashi hankali to mu san zaman lafiyar da Allah ya ba mu har ma za mu iya fita mu dawo amana ce ka sani cewa katin ka kuri'arka amana ce kuri'arka da kayanka amana ce kar ka sata gunda Allah zai tuhume ka ka sani cewa zuwanka da dawowarka amana ce kuma Allah ya ce summa la tusaluna yawma idzin anil na'im duk ɗaya daga wannan da wa'ansu bayan wannan ka sani wallahi sai Allah ya tambaye ka akan sa gubar kiyama ƴan uwa mu sani rayuwar mu gaba ɗaya amana ce kuma kai abin tambaya ne a gaban Allah akan ta Allah ta'ala yana cewa fa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu ubangiji sai da ya rantse da rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da ubangijinka wallahi sai na tambaye su gaba ɗayan su akan abin da suka aikata har zabe iya ci zabe yana ciki ubangiji rantsuwa yayi yace wallahi sai ya tambaye ka akan wanda ka zaba fa warabbika lanas'alannahum ajma'in yace amma kanu ya'malu duk abin da suka yi Allah ya yana tsi na tambaye su akan gobal kiyama fas da abi ma'tumar wa arid lil mushrikin ka fasa kwai akan gaskiya sannan ka kauda kai game da mushrikai Allah yana cewa wa ma takunu fi sha'rin wa ma tatalu minhu min qur'anin wa ma ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufinna fi Allah ya ce ba ku kasance cikin wani al'amari ba kowane iri ne kai ba ku kasance ma lokacin da kuke karanta alqur'ani ba ko kuke aikata wani aiki daga cikin aikace aikacen ku Allah ya ce face muna da shedu akan ku an ce secret button ne zabe ne a sunu akwai gunda zaka dan shiga a kare kai ba wanda ya ga wanda zaka dangulawa kuka sani amana ce raqibu da atidu dai iya gefanka dai iya gefanka ba sa bacci ba sa gengedi in kudi aka baka kai wallahi sun sani in wani abu ne ya sa kai wallahi sun sani ba abun da zaka layince musu Allah ya ce wa inna alaykum alhafizina kiraman katibi duk lokacin da zaka yi wani ka tana mala'ika ɗaya a gefanka na gudai a dama suna nan kuma duk abin da kai record sun yi record din su wallahi duk abin da kai kuma shi za a mai da shi littafi ka karanta a gobal kiyama kana so a tashe gaban al'umma na zabi wani dan amman kudi na zabi wani dan amman alƙawarin kaza zaka so a ce kana irin wannan karatu a gaban al'umma ba zaka so ba ba zan so ba amma ka zabi wani dan kyakkyawan zato ka zabi wani dan ra'ayin al'umma masu mafiya hankali iyakansa wannan abu ne mai kyau kai wa kanka kiyamul layl qur'ani yace duk abin da kake illa kunna alaikum shuhudan wallahi mun shaidar da ku akwai wakilan mu a go a lokacin da zaka yi abu luqmanul hikima yake fada wa dan sa ya bunayya inna in takum misala habatin min khardalin fatakun fi sakara aw fi samawati aw fi la ardi ya'ti biha allah inna allah laliful khabir yake cewa ya dan dana in kai aikin zunubi shirka ko kasa da shirka daidai kwaya zarra dutsuna kara da kike shiga kai a san mai kai tafi sama kai kasa kai kai rami kasa ka buye kai to yace ya atibi Allah wallahi sai Allah ya zo da ita ba dan akwakun da za a ma ka shiga kai dangwal ƙuri'a ba ko kasa ka tona ka shiga ka binne kanka to Allah yace za a zo da abin da kai a gaban sa ya atibi Allah he Allah ya zo da ita inna Allah ladihun khabir da karshe akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa salafatun لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم akwai mutane ukun da Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai karbi uzurin su ba Allah ba zai kallo kallo na rahama gare su ba Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radiya gobe alkiyama daga cikin ukun sai manzon Allah ya ce rajulun bai'a amiran la yubai'u illa li gharadihi da mutumin da yaje dangwala wani ƙuri'a ba wani dalili da yasa ya zabe shi sai dalilin duniya wallahi haka manzon Allah ya ce Allah ba zai yi ma magana ba Allah ba zai kula ka ba Allah ba zai tsarkake ka ba Allah ta'ala ba zai kalle ka ba in dai zaben ka dan duniya zaka yi dan manufa ta haka ko ta duniya to Allah ya ce ba zai kalle ka ba kai zaba da kai zabe da madama mai kyau mu gudu tare mu tsira tare Allah ta'ala ya taimake mu. Allah ya mana albarka. Allah ya mana jagoranci. Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki da siffofinka mafiya kamala. Allah ka zaba mana shugabanni na gari. Ya ƴan uwa masu zabe ku sani cewa abin da ke gaban mu cikon umarni ne kawai. Amma tuni Allah ya zaba su. Tun Ramadan daren Lailatul Qadri na Ramadan din bara. Tun a wannan yinin a wannan dara Allah ya tsara abin da zai gudana a shekara gaba ba wanda ya isa canja ba wanda ya isa gyara ba wanda ya isa ƙara ba wanda ya isa rage fiha yufraqu kullu amrin haqiq amran min indina inna kunna mursalin haka Allah yace duk al'amarin da zai gudana a whole shekara a wannan daren Allah ke bajidin dinsa ka kwantar da hankalinka kai dai kai abin da Allah yace kai ka yi al'akazu bil asba in abin da kake so nake so ya tabbata fa ni ma alhamdulillah in abin da kake so nake so Allah bai kaddara ba mi hakuri waro Allah shi ya san hikima shi ya san daidai amma zaben Allah yayi ya gama kuma gaibi ne a gunsa mu ba mu san gaibi ba karkata da hankalinka duk ta da hankalinka ba ka sauko Allah daga abin da ya tsara ba abin da ya tsara shine mai tabbata ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abu na kusan karshe matasa kar ayi amfani da kojin ta da hankalin al'umma da yawa kuna zama kanni kan farautar wa'ansu ya zamto an yi amfani da kai daukan makami ka je ka tada hankalin mutane wannan haram 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 manzon Allah yana cewa baya cikin mu wanda zai dau makami ya fitar da shi a cikin mu musulmai baya cikin da ka zauna da shugabanka ko dan takararka ko waye dinka da ko manzon Allah ya ce ba kai ba shi wanne zaka zaba in dai kana da hankali ko duniyan nan aka baka manzon Allah ya ce ba kai ba shi duniyar ta zama aikin banza ta zama asa kai kokarin kasancewa da manzon Allah gobe alkiyama ko waye naka ko waye in dai yace dau makami dau wuka dau adda dau sanda tafi kai kaza wallahi karka mai da'a la da'ati li makaluki fi masu fali in kuma ka mai da'a manzon Allah yace ba kai ba shi ya baranta da kai musan wannan iyaye ku fada wa yayan ku wannan manya yayye ku fada kannan ku wannan mu Allah ya gani mun fada mun sauke nauyin da yake kan mu kowa ya tsare mutuncin sa ya tsare al'ummar sa ƴaƴan mu kanana da kannan mu matakar basu isa zabe ba kar wanda kabar ya fita gun zabe kar wanda kabar ya fita in dai ba ƙuri'a gare shi bai zauna a gida domin duk fitina kuje mata ake kai ma kuma a matsayinka ne mai hankali idan ka je kai zaben bargun tafiya ka gida kai abin da Allah ya ce kai kai gama sauran kuma ka mika wa Allah kayansa shi yasa kuma yanda zai kar ka yadda ai amfani da kai wajen tada hankalin al'umma kar ka yadda komai mai karewa ne ita duniya kanta za ta gare amma zunubin da zaka daura kanka akwai shi a lahira zaka ci karo da shi a kiyama Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sufofinka madaukaka Allah domin girman alqur'aninka Allah tsayuwar mu akan wannan minbari da minbarin farko a musulunci na manzon Allah da dukkan minbarai na sunna na fadar gaskiya Allah muna tawassuli da su Allah kai ga cin al'amarin mu ya Allah Allah kada ka sa bacin rai da damuwa da sami mu ya Allah Allah ka warkar mana da zuciyar mu ya Allah Allah ka kimsa mana farin ciki wajen zaben shugabanni na gari ya Allah Allah kada ka jarabe mu da damuwa ya Allah Allah ka jarrabe mu da bala'an hasana Allah jarrabe mu da abu mai kyau ya Allah Allah muna roƙon kar ka jarrabe mu da mummuna ya Allah Allah kai ga tsarin mu ya Allah Allah ka san masu rauni a cikin mu Allah ka san masu manufofi masu kyau a cikin mu Allah ka san yara Allah marayu Allah mata gwagware marasa mazaje ya Allah Allah akwai dattawa marasa yaya marasa kafa marasa ido Allah da su da mu da dabbobi Allah muna tawassuli Allah ka ceto mu daga halin da muke ciki Allah ka danka amanar mu ka danka addinin mu akan wanda ka zaka masa jagora ya Allah Allah duk wanda zaka masa jagora Allah ka bashi amanar mu ya Allah Allah duk wanda kai watsi da shi ka nuna ba kai bashi Allah kar ka dau amanar mu ka bashi ya Allah Allah muna roƙon alfarma kar ka mana wannan Allah muna roƙonka duk kuma wanda ka zaba bisa kaddarawarka Allah ka masa jagora Allah ka riko da hannunsa in zaton alkhairi miki a gunsa Allah kalinka zatan Allah in tsoron sharri miki a gunsa Allah ka kashe sharrin ka dusa sharrin ya Allah Allah ka mai abin da fiye da zan da muke mai alkhairi Allah tun daga zabe na farko har na karshe Allah muna tawassuli ka mana abin da yafi alkhairi Allah mun sallama ma rayuwar mu Allah mun yi tawassuli ba mu da karfi ba mu da dabara sai gare ka ya Allah Allah ka ceto mu ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك تباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم وانصرنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين الله تعالى كتيمكي مكبام وزمن لافيا كأمن تدمو أجد جمو da masallatairmu da hanyoyinmu da kasuwanninmu da gonakinmu da makarantunmu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka amintar da mu Allah duk kuncin rayuwar da ake ciki Allah ka kawo mana ƙarshen sa ya Allah Allah ya sa ƙarshen sa ya zama alkhairi ne ya rabbal alamin Allah ta'ala ka taimake mu damuwar mu Allah ka maida ita farin ciki Allah damuwar mu Allah ka maida ita farin ciki Allah zaton mu mai muni ka maida shi zato mai kyau ya rabbal alamin Allah ka jika mahaifan mu da dukkan al'ummar musulmai gaba daya Allah ta'ala kai mana jagora a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ka samu lafiya mu ga lafiya inna Allah ya amurukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum ar-rahman